ƴan ƙasa da hukuma.
Kwadai ke ta daula kanci shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci ka za ka cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin ƴanci.
Matsalai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Muhammad Ibrahim Kwari zan gabatar.
Tallabi ne dai gwamnati da tun da ta riga ta yi ta ce ta ciro wannan, amma wannan tallabin ai yana taimaka mana sosai.
Tun farko me yasa gwamnati za ta janye tallafin man fetur din kuma ta ce za ta kawo sauki?
Amma da tattalin arziki gwamnati ta yi azarfin cire wannan tallafi ba tare da ta kawo wani wato abin da ake kira sauki ba.
Batun tallafin rage raɗaɗin rayuwa ga ƴan ƙasa na gwamnatin tarayyar Najeriya shi ne abin da shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau zai yi tsokaci shi a kai a dakacinmu.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumakanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai ka ga an more ƴanci.
Madalla. Masu aretin bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya cire tallafin da gwamnatin ƙasar ke bawa ƴan ƙasa ta cikin albarkatun mai, ƴan Najeriya suka fara ƙorafi da yanayin tsadar rayuwa biyo bayan tashin goron zabbi da farashin kayayyaki suka yi musamman na masarufi saboda mummunan ƙarin farashin da aka samu wanda ya sababa tashin farashin sufuri da sauran ababe. Wannan mataki na gwamnati ya ƙara jefa ƴan ƙasar ta Najeriya cikin sabon samfurin talauci da fatara baya ga rashin aikin yi da kuma ƙarancin abinci da galibin ƴan ƙasar suke fuskanta.
Tallabi ne dai gwamnati da tun da ta riga ta yi ta ce ta ciro wannan, amma wannan tallabin ai yana taimaka mana sosai. Wannan tallabi nan na man fetur ɗin nan kawai dai wanda ya ta duba dai ta dawo mana da wannan dai tallafin nan, tunda in ta dawo mana sai ba mamaki dai ta kawo masarufin nan da tsadar rayuwar nan dai za ta ɗan samu dai ta ɗan sassauta mana.
Matsanancin halin nan da aka shiga na man fetur ɗin nan ya yi tsada sosai, mutane duk sun ajiye abin hawansu, in ma kawo titi yanzu masu ɗan sau ba a hawa sai dai tafiyar ƙasa ake, mutane suna cikin ƙunci sosai.
La'akari da haka ne gwamnati ta ɗauki matakan rage raɗaɗin wannan yanayi ta hanyar samar da wasu maƙudan kuɗaɗe inda ta raba gwamnonin jihohin ƙasar 36 naira biliyan 5.5 kowace baya ga tanadin samar da ɗimbin tantan na kayayyakin abinci domin rabawa talakawa su samu sa'ida. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero Kano na cewa
mutane suka ci mamaki game da wannan tsarin na gwamnatin tarayya. Tun farko mutane suna mamakin me yasa gwamnati za ta janye tallafin man fetur din bayan ta dindima mutane cikin halin ni'yasu kuma ta ce za ta kawo sauki. Shin lissafi ne ba a yi cewar idan aka janye tallafin nan al'umma za ta faɗa cikin fatara, ko kuma ana sani akai idan haka ake tunani in an fada din kuma ga matakin da za a dauka na ba da tallafi? Abu na biyu da aka zo ba da tallafin me yasa ba za a yi amfani da suke ne na ilimi da adalci ba sai kawai ake so a yi kuɗin goro? Sannan abu na uku a baya an yi irin wannan yunƙurin yin tallafin ta hannun gwamnati kuma mafiya yawan gwamnonin nan an koka da su, mutane a kusa za su iya cina tallafin kullum kwarwala da yadda aka kulle kayan tallafin a sito-sito ba a baiwa mutane ba. Domin sa za a sake bin wannan hanyar ba tare da an sauya a ga korewa da nakeja ba, saboda haka sai aka cewa ko dai gwamnatin tana yin abu babu tsari ko kuma tana yin tsarin da wato baya a gamsar da ƴan ƙasa, wataƙila ya fi gamsar da gwamnati, sannan kuma ba ta jin kwace-kwacen da al'umma suke yi balle suna ta ɗauki matakan gyara.
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ke na masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero Kano, Najeriya. Nan gaba a cikin shirin za mu ji ko mai ƙwararru kan tattalin arziki ke faɗi.
Ba kan dauɗa bawanci sai ya hango mai alkaki ya kira ya saya ya siya tanki gaban sai ya ji na aiki ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu ne yakin sabidar ilmi shine manufar mulkin kanmu.
Masare Dr. Talon Habib Yahaya na ɗaya daga cikin ƙwararru kuma masana ilimin tattalin arzikin ƙasa a Najeriya, ya tofa albarkacin bakinsa akan wannan batu.
Manhajin gwamnati ta gudanar da umarnin tafiya ta su, akwai wanda take duba tattalin arziki sannan kuma ake duba siyasa. A duk amma tattalin arziki gwamnati ta yi azarbabin cire wannan tallafi ba tare da ta kawo wani wato abin da ake kira substitute ba. Me substitute shi ne? Ya kamata a yi a ce waɗannan matakin mai an gyara su suna fara ba da mai. Mai da aka bada shi kaga ba a bukatar wani tallafi saboda haka mai zai zo talaka a cikin sauki. Ko kuma gwamnati ya zamana cewa ta ci gaba da bada tallafin har zuwa lokacin da za ta gyara waɗannan matakin sannan sai ta zari tallafin a mahangar tattalin arziki. Amma a siyasance saboda gwamnati tana da bukatar waɗansu kuɗaɗe da take tunanin gara ta yi maza ta same su don ta aiwatar da waɗansu ayyuka sai ta cire wannan tana ganin cewa ita wannan wahalar ta wucin gadi ce. To saboda haka sai ta fara cire tallafin sannan kuma ta ce za ka gyara matakin. An yi ne wanda ke cire tallafi ki gyara matakin ko a fara gyara matakin sannan a cire tallafin wanda a ka'idance idan dai su ake a duba wato al'umma ba a siyasance ba a tattalin arziki gyara a fara gyara matakin tukuna. To wannan azurfafin da gwamnati ta yi kuma ta riga ta yi ci ba ta sun takobta ce ba za ta koma baya ba saboda haka sai da ita neman ta doka ta kaji ta hanyar yadda za ki kuma ta rage mutane rana da kuma ta kasa da ka sani a duniya komai jari hujjancin ka tana da wani tallafi a abin da al'umma suka fi amfana da shi ko wanda kafa ta fi sana'antar wa. A misali ta Najeriya ba shi da wani babban arzikin da ka sassa suke da irin mai idan akwai Ingilis za mu tallafi a cikin harkar mai ne wani suka tsaya da suka ci gaba suke da masana'antu wutan nan tanki suka yi wa tallafi ta yadda mutane za su iya biya cikin sauki. Waɗansu gidajen zama waɗansu attaburodi a ƙarƙashin waje akwai inda aka ba da tallafi irin su ba ko ta kasa da ba ta tallafi. Gwamnati ana yin ta ne don jama'a don ta taimaki jama'a don a zauna lafiya su kuɗin nan da talauci da ragai ta cike cikin al'umma maganar zama lafiya da ita kanta gwamnatin ta zauna lafiya bai zo ba.
Idan a cewar Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa maimakon mika kuɗaɗen a hannun gwamnonin jihohin Najeriya kamata ya yi a yi sabon tsari tunda dai a can baya an ba da irin wannan tallafi a hannun gwamnonin lokacin annobar corona amma kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba.
Idan sai a canja hanyar lafi ta hanyar tsari wanda da mun yi nan a ƙasa kamar tsari da sarauta wanda tun daga birni zuwa madaya zuwa karkara zuwa unguwanni za a ga kowane hannu kuɗi ku za ka samu inda ake yi masu bukata su kika ka danganta da su. Haka in ka bi ta hanyar tsarin addini masallacin juma'a kowane masallacin juma'a zai iya tara maka masallacin 50 wanda yake makwabtaka da su waɗannan limaman su kuma sun tara maka waɗanda suke mabukata a kusa da su. To haka kuma idan ka bi hanyar ƙungiyoyin al'umma wanda a turanci ake kira da civil society ko civil society organization su ma za ka ga kana da ƙungiyoyi daban-daban kana da na marayu kana da na uwayen marayu kana da na masu bukata ta musamman kana da na ɗalibai duk wani rukuni na mabukata na gaske suna da ƙungiyoyin da yanzu in ka amfani da su za ka isar da saƙon ka har ƙasa. Ban san dalilin da isa ake dagewa akan lallai za a yi abu ita kan gwam ina ci gwamnati ta ce ta kan jam'iyya kuma jam'iyyar mata ta ban san dalilin da isa ake yin haka ba.
Masare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutanenta ko sassu ba abu da raita daga cikin aiki daga labaita koyawan banza ko tsaka.